Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Baba Yakubu mai kere da masu sauraron abokan aiki ke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 29 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
To Sarfil, wasu da ake zato ƴan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja dake kan hanyar sa zuwa birnin Kaduna dake arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin Delhi Tinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jere jirgin cewa ba zai nemi gafara ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba, yana jaddada cewa ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow bane. Kana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa a jere jirgin cewa babban jami'in aikin jin kansa zai hanzarta neman hanyoyi tare da Moscow da Kyiv don tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai.
Tokarin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji abin da ya faru lokacin da ƴan bindiga suka kai wa jirgin kasa hari a hanyar Kaduna.
To da muka ci kanni ciki kai shi don ya tashi a kai ɗin jirgin. Jirgin ya yi tuni ne sai a fara jin hargaha da su jirgin suna cikin jin hargaha da mutane.
A ɗaya ɓangaren kuwa ƙungiyar Fulani mabiya addinin Kirista ce ta gudanar da wani taron neman samar da zaman lafiya.
Domin ba Fulani da ya san Fulani ba zai je ya ɗauki ƴar wani ya kai daji. A dokanmu na Fulani in ba Fulani ya je ya kori sanun ba Fulani ɗan uwansa wannan la'ana ne ba Fulani.
Haka kuma kamar kowace ranar Talata mana tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Wasu da ake zato ƴan bindiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja dake kan hanyar sa zuwa birnin Kaduna dake arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jihar Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna. Wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na Facebook cewa ƴan bindigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin, lamarin da ya dakatar da jirgin. Ya ce ƴan bindigan sun yi yunkurin kutsawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bindiga a wajen jirgin. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin kana ba a tabbatar da wani asarar rai ba. Sojoji sun tsare jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna wanda ƴan ta'adda suka hana shi tafiya, in ji wakilin gwamnatin jihar Kaduna. Ana ci gaba da kokarin fitar da fasinjoji daga wurin da kuma sauran waɗanda suka samu raunuka aka garzaya da su asibiti domin kula da lafiyarsu. Wannan dai shine hari na biyu akan jirgin kasa tun cikin watan Oktoba a Najeriya wanda ke fuskantar hare-haren masu tsatsauran ra'ayi da ƴan bindiga da suka yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai, matafiya da mazauna ƙauyuka domin neman kuɗin fansa, lamarin da ya jefa al'ummar kasar cikin firgici. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba, yana jaddada cewar ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow bane. Bai kamaci mutane irin wannan suna mulkin wata ƙasa ba amma suna yi. A gaskiya idan suna mulki hakan bai gwada ba zan iya nuna damuwa na ba, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House a jiya Litinin. Ina magana ne akan sauyin manufofi, in ji shi. Kalaman shugaban da ba karantowa yi a cikin takarda yayin da yake magana kai an gudun hijiran Ukraine da kungiyoyin aikin sa kai na kasa da kasa a Poland a ranar Asabar sun tada cece kuce a Amurka kana wasu kawayen yammaci a Turai suka bayyana al'ajabinsu. Sai dai sojojin Rasha sun dakatar da kai hari a kan Kyiv babban birnin kasar Ukraine yayin da ake ganin sun mayar da hankali a kan yankunan gabashin Ukraine, a cewar babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa a jiya Litinin cewa babban jami'in aikin jin kanshi zai hanzarta neman hanya tare da Moscow da Kyiv da tsagaita wuta domin shirya aikin jin kai. Batun gaskiya shine maganin wannan bala'i na jin kai ba jin kai bane siyasa ce, Guterres ya shaida wa manema labarai a helkwatar majalisar ɗinkin duniya.
To nan jima kadan baba zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leka Najeriya inda wasu ƴan bindiga suka kai hari kan jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna dauke da ruruwan fasinjoji wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani
Rahotannin sun nuna cewa waɗanda ake tsammanin ƴan ta'adda ne suka dafa wasu abubuwa masu fashewa a titin jirgin ƙasan a daren jiya Litinin a daidai lokacin da jirgin ya isa ƙauyen Dutse ta jihar Kaduna mai tazarar kilomita kaɗan kafin tashar jirgin rigasa. Rahotannin da aka rika saki ta yanar gizo sun ba da ba'asi daban-daban da ya nuna aukuwar wannan mummunan al'amari. To sai dai a wata sanarwa da commissioner tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya fitar ta kafofin yada labarai a daren jiya ta ce an tura jami'an tsaro zuwa wurin da abin ya faru domin kare fasinjoji da ke cikin jirgin wanda aka yi kiyasin sun kai 970 Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja Nigeria
a gai da Madina Daya daga cikin fasinjoji jirgin kasan da ƴan bindiga suka kai wa harin kan hanyar Abuja zuwa Kaduna Abdul Wahid Ahmad ya ce bayan harin sojoji sun taimaka musu suka hau wani tsauni gabanin jigilarsu a mota zuwa tudun tsira a hirar su da Nasir Adam ya laikaya
Malam ko zaka bayyana mana sunanka
Abdul Wahid Ahmad
ba mu labarin me ya faru ne muka ji labarin kun samu hatsari ko tsautsayi da barayin daji a jirgin kasa da kuka shiga
to mun dai mun tashi daga Abuja 10 minutes after 6 GD aka ce mana tafiyar mu 2 da minti 15 to da muka tafi 10 minutes kawai shi bomb ya tashi a tsakin jirgin shi jirgin yayi gani muna cikin SP 17 sai ta fara jin harbe-harbe sojoji suna exchange harbe-harbe da su mutane da suka harbe-harbe wajen ana wajen 30 minutes sai mutanen suka shigo cikin coach din kuma sun shiga coach da yawa suka shigo coach din suka dubi mutane suka kashe mutum daya a coach din Allah ya kiyaye mu wanda suka kashe din shi suka kama rigima tsakanin shi suka kashe coach din wanda Allah ya kiyaye mu kenan coach din muna bayarwa kuma 10 ba da muka rage driver jirgin ma sun kashe shi sun shiga wannan wajen VIP wajen guda 4 sun kaka wa mutane sai daga cikin mutanen da suka kama ya sauko daga mota ya gudu ya rada ya ce sun cika mutane a motocin su sun je da motoci har da shawan-shawan sun ɗibi mutane sun taɓa da su sun harbe su a cikin mutanen a cikin mota amma wanda aka yi confirming daga cikin jirgin cewa sun mutu wanda aka yi confirming mutum ta rabu dan da waɗanda aka harba a ƙafa ko wani waje a jikin su da suke sun ji jinuna na raunuka.
Ya ka tabbatar da cewa da direban jirgin cikin waɗanda suka rasa ransu.
Shi yana da jirgin ganshi dan ya fito ne daga jirgin ne wanda zai gudu shi a kai shi. Shi ɗan sandan jirgin sun san shi suke magana.
Ka ga su waɗannan barayi da idon ka lokacin da suke harbe-harbe nan?
Na ji su lokacin da suke magana. Suna cewa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ku ɗauke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kawas, ku tashi, haka suke nuna cewa.
Ya dazu ka fara gaya mana ya ake ka kuka tsira daga wannan iftila'in.
Ni dai ina kwance ne kawai a ƙarƙashin kujera ina ta addu'a. To suna tahowa ɗaya bayan ɗaya suna ɗiwa mutane kafin su zo wajenmu ne kamar kujeru biyu suka rage zuwa wajenmu sai suka ga wannan mutumin suka harbin shi da suka yi shi ne abin da ya sa suka sauka daga jirginmu.
Yanzu aƙalla kuna jin mutum nawa ne a mutanen suka sace suka shiga da su daji.
Gaskiya suna da yawa.
Kafi har da motoci suka zo suka kwashi mutanen ba ma da babura ba.
Kira daga cikin wanda ya ke fi da mutane da ke fari.
A halin yanzu ka ce sojoji sun zo shin an turo sojoji ne ko da masu na cikin jirgin ne?
A sojoji aka turo sun kai wajen 300 ko 400 haka a wajen.
Yanzu suna nan suna zagaye da ku ana jira a zuwa kawo muku
sun fi fito da mu mun hau kan wani tsauni mun zazzauna suna cewa za a kawo motoci saboda mu bar cikin jirgin ne suka fito da mu tsauni muka zazzauna.
To Allah ya kyauta a gaida Nasira da Mele kaya da wannan hira. Yan har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga baba dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
ajiya da cikin majalisar dokokin Pakistan ta fara shirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da kamun ludayi Prime Minister Imran Khan da zammar hambarar da shi bisa zargin rashin iya jagoranci. Jam'iyyun adawa sun dauki matakin bai daya akan yunkurin hambararwar a karaman majalisar dokokin kasar. Majalisar mai wakilai 342 za ta fara muhawara akan wannan batu a ranar Alhamis, kana ana sa ran kada ƙuri'a a kwanaki masu zuwa. Prime Minister ya daina rike ofishinsa bayan da ya rashi amincewar wannan majalisa a cewar shugaban ɗan adawa Shahba Sharif, yayin da yake karanto takardar rashin amincewar da aka nuna kai tsaye ta talbijin. Khan, wanda ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa da mafi ƙarancin rinjaye bayan jam'iyyarsa ta lashe zaɓen shekarar 2018, yana fuskantar abin da masu sharhi suka kira da mummunan ƙalubalen siyasa a mulkinsa. Ya yi watsi da zargin rashin gudanar da mulki, ya kuma sha alwashin yin galaba akan matakin rashin amincewa da kamun ludayinsa. A ƙarshe, yayin da mutane da dama ke tsirewa daga ƙasar Ukraine zuwa ƙasashe makwabta don gujewa yaƙi, ƙasar Poland na ganin kwararren 'yan gudun hijira a kan iyakarta. Daga cikin mutane da suka rasa matsugunansu akwai wani iyalin 'yan asalin Ghana kuma 'yan Ukraine. Tun mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu, Poland ta karɓi 'yan gudun hijira miliyan 2. Mutane da dama ne suka isa iyakar Poland a garin Medika, ɗaya daga cikin manyan iyakokin tsallakawa zuwa Ukraine. Lilia Achampot da 'ya'yanta mata biyu, Esther da Jasmine, suna cikin waɗanda suka tsallaka a kan iyakar ta Medika. Ita ma Esther Achampot da ke zama manajar shirya ma'aikata a birnin Kyiv ta kwatanta tafiyar da mai matuƙar wahala, yayin da rayuwarsu ta dogara kacokan akan akwatuna guda uku da kuma jakunkunan goyawa a baya. Lilian Achampot da 'ya'yanta biyu suna ci gaba da tafiya zuwa Jamus, suna fatan sake haɗuwa da sauran danginsu nan ba da daɗewa ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da fuskantar rikice-rikicen tashashen hankali a wasu sassan arewacin Najeriya da suka shafi kabilar Fulani, ƙungiyar Fulani Kiristoci ta Fulkan ta yi kira ga haɗin kai ba tare da nuna bambanci ba shine mafita ga matsalar tsaro a Najeriya. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
‘Ya’yan ƙungiyar Fulani masu bin Yesu Almasihu sun jaddada batun haɗin kan al'umma ba tare da nuna bambancin ƙabila ko addini ba, wanda a cewarsu shine zai zama mafita ga matsalolin tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta. A ƙarshen taronsu na shekara-shekara da suka gudanar a Jos Fadar jihar Plateau, sun ƙarfafa junansu ne kan muhimmancin sanin ababen da ke ƙunshe a littafi mai tsarki na Bible da kaucewa shiga ayyukan asha. Shugaban ƙungiyar Rabaran Aliyu Buba ya shaida mun cewa a wannan shekara ce ƙungiyar ta Fulani mabiya Almasihu ta cika shekaru 50, don haka suka gayyato sarakuna, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, musulmi da sauran masu ruwa da tsaki don wanzar da batun haɗin kai da kaucewa tashin hankali.
Na nuna musu cewa dole ne in muna son Najeriya ta gero sai mun haɗa kai. Haɗin kai kuma yana nan a rubuce a cikin Bible, Yahaya Sura 17 aya ta 20, domin ba fulatanin da ya san fulaku ba zai je ya ɗauki 'yar wani ya kai daji ba. A dokanmu na fulaku, in ba fulatani ya je ya kori sanun ba fulatani ɗan uwansa, wannan la'anar ne ba fulatani ne. Kamar yadda ana zuwa a sare gonaki a kone gidaje, ba wani ba fulatanin kirkin da zai aika a yi wannan, ko kai Kirista ko kai musulmi, ka koma ga Allah.
Sanata mai wakiltar arewacin jihar Plateau Estefanus Gyan, wanda ya halarci taron, ya yaba da irin gudunmawar da kungiyar ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya.
Wannan kungiyar Fulbe, wato kungiyar Fulani mabiyan Isa Almasihu, ya zama babban dalili da na haifar da zaman lafiya. Wannan itace tana kashe bambancin addini, kaga mu duka ɗaya ne a cikin Almasihu, kuma hakan shine yana shiryar da mu bayan wannan rayuwa da rayuwa ta lahira.
Wasu da suka halarci taron daga sassa daban-daban sun bayyana cewa za su ci gaba da kaiwa sakon zaman lafiya don samun ci gaba.
Sunana Habu Ardo daga jihar Taraba. kullum muna kira ga ƴan uwanmu da suke tsalla su ganmu kamar mu ma ƴan uwansu ne in ba sun fahimci wannan ba to babu yadda zamu yi mu hada kai don mu kawo wa kabilar mu ta Fulani ci gaba
ni mai suna Mrs. Esther Ilialar ayi tarbiyan yafewa mu nuna wa ƴaƴanmu da jikokin mu yafewa
sunana Reverend Habila Andrews Kakaba daga Adamawa saboda yau a ce akwai bafulata ni Krista akwai bafulata ni musulmi Najeriya kuma ta bada yanci mutum yayi kowane addinin da yake so domin imani ga Allah ne wannan gangamin da taron nan kulla yomi yana kan hanyar kawo haɗin kai da zaman lafiya a cikin kasar nan
Fulani daga fadin Najeriya da kasashen Kamaru Niger Burkina Faso da Mali ne suka halarci taron Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
To a gaida Zainab Babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu yanar gizo voahouse.com dan sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a nan Washington DC agonmu na cewa karfe 12:16 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya
rigimomin nan na cikin ainihin jahohi ne suka fadada suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana cinkan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga ojanbiya na ji dadi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi ton kai duk inda gyara yake kuma ya zama yayi magana guda ko ta yi ma wani dadi ko ba ta yi ba
jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke anan Washington DC ko mun ji dadi da kuka samu lalubo wannan sabon shiri na tsaka mai wuya yau abubuwan da zamu tambaya a cikin shirin nan shine shin zaben da aka yi wa Senator Abdullahi Adamu matsayin sabon shugaban jam'iyya mai mulki ta APC a Najeriya zai kawo ƙarshen matsalolin da jami'a take fuskanta me zai faru ga mutane irin su gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El Rufai da suka fito tun kafin a yi babban taron nan suka nuna matsayinsu kuma na adawa ne da mai malam Buni da wanda suke tare da shi sannan kuma ya batun matsalolin da ke adaba wannan jami'a a cikin jihohi ba da bayan haka wani kalubale ke jiran sababbin shugabannin da aka zaba to amma kafin mu ci gaba bari mu jira ayin wasu game da wannan rikici na jami'a APC
sunana Muhammad Ibrahim Gamawa a barazanar da ake cewa gwamnatin Kaduna Nasiru El Rufai yayi at least shi ba a san wanda ya jawo cikin wannan jami'a ba amma mai malabu ne ya jawo mutane da yawan gaske sun zo sun shiga wannan jami'a kuma shi ka ai yanzu ko zai koma wata jami'a ko ya fita jami'ar APC ma ai ba jami'ar da za ta so ta karbe shi
madalla to yau zamu kawo muku ci gaban muhawara da Nasiru Adamu El-Hikaya wakilin mu na Abuja ya shirya mana tsakanin Sheikh Yunus Abubakar Ahmad na majalisar wakilai ta Najeriya da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi wanda yake cikin jami'a wanda ke cikin wato kungiyar ba da shawara ko kuma ba da goyon baya ta shi shugaba Muhammadu Buhari kan wannan rikita na jami'ar ta sta APC ba tare da bata lokaci ba Nasiru za mu je
gwamna ya rufa mun gani a talabijin ya fito karara ya ce in shi mai mala ya dawo ba zai zama shugaba sai dai ya dawo a gwamnan sa sannan sai aka samu gwamnan jihar Imo Hope Zodin ma ya sake shiga shi ma TV ya ce a wannan maganan da irin su ya rufa suke fada ba gaskiya bane wani shirki zaka yi mun san tabbas wata kila na ciki na ciki ne kawai za a tafi wannan tara wato a mallan nasu kamar yadda nake cewa a zaman gogewa da muka yi da dadewa muna cikin siyasa ita rigima mun san ana yin ta amma akwai rigima mai tsorewa akwai rigima wadda take tana da ban tsoro akwai abubuwa waɗanda suna ta ciki tana ciki akwai abubuwan da za ka ga kaman ba komai bane amma tsakani da Allah muna dai roƙon Allah kamar yadda shi wannan rubur ya ce cinda ana kai gyara Allah shi sa gyaran za a yi yadda zai yi kuma gyaran wa ba akwai wani tsari wanda nika gani akan gyara dama abin da ke kawo rigima kaga an cuce ka ko kuma an yi wani abu ba daidai ba
in an zo yin gyaran a taba kowa amma magana kila ayi ruwa ruwa a yi gyaran da za a ce wani aka baiwa hakuri kuma kina ganin an cuce shi kuma ba ya gyaran ba amma shi gyara na wanda zai zama tabbataccen gyara shine ya zama an taba kowa tunda yanzu in ka ga wannan tafiyar musamman rigimomin nan na cikin ainihin jahohi ne suka fadada suka zama sun shahi kowa har suka zama ta zama rigima yanzu ma ana cikin kan rigimar ta wuce ma jiha kuma ta kai ga ojin iya ina fata honorable kamar yadda yace ba lokacin bacci bane lokaci ne na gyara gyaran kuma gyara ne za a yi na tsakani da Allah wanda zai ga kowa zai ga cewa an kyauta ne bisa ga matsalolin da sun kasa habaraka ta shiga amma ina ganin idan aka bar gyara kamar muna kiran Hausa kamar an yi lullubin talagan wato an bar wani abu wanda yake kai kana ganin an cuta maka kuma an bi kawai an dai ci an yi ba wai an gyara na gaske ba ni ina fatan gyaran yadda muke son APC ta dore yadda muke son in Allah ya yarda aka yi gyaran jam'iyyar ta dore da mulki to ayi shi ko yayi mu kowa dadi kuma dole ne shi yanzu naji dadi da shi uban ya fara tunanin cewa ya kamata ya samu idon shi tun kai dibi inda gyara yake kuma ya zama yayi magana guda ko ta yi mu wani dadi ko ba ta yi ba amma in kan gaskiya ne kamar da aka san shi shugaban kasa mai gaskiya ne ya ga cewa duk wanda baya da gaskiya ko da dadi ko da ciwo ya bi gaskiya don ainihin ita jam'iyyar ba don wani ba don zuwa magana wani yake ba saboda magana jam'iyyar yake yaya za ta dore yaya bayan nan zai dore da kuma al'umma kasar nan gabaki dai suna kallon shi da sauran jama'a wadanda suke da haƙi da ruwa da tsakiya kai
Ustaz Yunus Abubakar duba mu dan kai da kike cewa duk wannan abun karamin abu ne jam'iyyar PDP na murna cewa jam'iyyar APC tana ta samu matsala ta kasa ma gudanar da babban taro wannan ya sa ta ƙara samun ƙwarin gwiwa na cewa a ci gaba da wannan rikici ita za ta zo ta tunda APC bata yi wato wata ke ce tana neman gazawa ita za ta sake zama ta karbi mulki a 2023
to ai ita na ɗaya da yake kula da dan wani da ya fahimce ni kuma rigingimu kamar da muka ce da shugabancin jam'iyyar kafin a kai ga babban taro karo biyu ne sannan kuma har ila yau akwai jama'a bari mu ƙara fadadar da ku ga wanda ake ganin waye ma zai shugabanci jam'iyyar in an je babban taro kowa yana nema kamar da aka sani za akwai fitattun mutane da suka fito akwai dan jihar Niger sanata ne dukansu kuma sabbin sanata ne da kuma guda biyu daga Nasarawa sun fito to saboda haka wannan duk abubuwan da ake yi irin da dai siyasar da muka saba yi sai da abinan kamar da ke ci a yi kiso ba da kwarkwata a take wani ma ai to kage yadda muka canza wannan dokoki na muka yi wa garan bawul wa dokokin zabe na kasar nan to dole kowa sai ya tashi ya shiga tsayayensa dan akwai tanade da yawa da in aka bari ba a kai ga ko ina ba muka tsaya muna wasa to wallahi zamu yi ne wani abin da zamu zo mu yi da na sani to saboda haka ni ina so in tabbatar wa jama'a manyan mu sun tashi kamar da kace wannan dan kwana ce sun sa tun kaga idanunsu ne na ga ya taka dan muryar ta da nake maganar nan wani surhun muka taso kuma su MPDD barin da kan tabbayar ka su ai jira suke yi mu yi wato wani mu kaure da fada su dibi na kiba yanzu ai ƴan mutanen mu suke so da ai ba su da mutanen me za su zo su fada mana to sai ya kasance sauran jama'an namu wanda ma in tsammani su suka shigo PDP muka zo muka yi hadaka aka yi wannan APC suna ga za su diba to anan ne kuma suke ga ai sai sun dan kwankwata ne su ji abun babu dadi amma mu abin da dama muka yi tsokatar sun gyare-gyaren da muke yi muna yi ne kuma muna dada nuna mutane a daina gina ta akan ƙarya a ce shugaban ƙasa ya ce wane shugaban ƙasa ya ce wane to wannan sai ake ta tafiya jama'a su zo mu tsaya mu nutsu mu ainihin yi wa abin da zai hidda mana lafiya to saboda haka ni da yadda kake ganin mutane suke tururuwa zuwa wajen shi
sarkin yakin na Farawa ai sako sarkin yaki kafi kai shi sai ta amlaya da mu to haka ake cucurundo ake zuwa gidan shi Almakura to kaga ko tsarin su ya bambanta amma dai nema ne ake yi in yau ana nan kowa na nema sai in mun je filin daga aka kada ƙuri'a to wanda kuma yace ai dole a masa baya amma ba yaki bane nema ne
dan malikin kabir kwanaki ta shaida min cewa akwai matsalar daga sunan wani dan takara wanda mun so ma mu zanta kan wannan Allah bai yi ba sai a cikin wannan shirin watakila zaka bayyana mana ra'ayinka
to mallan surugun da idan wani rubo cikin bayanin shi ta ko wannan duk ina sai da cikin rigigimin da ta kawo jami'a ta rububi a sama wato wajen gwamnati ko suka ji wani tsagi da wai aka ce shi mai girma shugaban kasa yana da buƙatar sa shi tsohon gwamnati wato Abdullahi Adamu na ya zama shugabancin jam'iyya ni abin da ya bani mamaki a sani na da shugaban kasa mutum ne wanda bai yadda da dauki dora ba ko mutum ne wanda yake son a yi siyasa amma abin da hai aka ce wai yana da wani zabi akan wani ya tsorata ni abin mamaki da dai tunane na tunda misali in ka dauko jam'iyyar nan haduwarta ci Almakura ko kuma sanata Sani Musa ko kuma shi Mustafa Abdullahi Adamu ko kuma Mustafa Salisu da sauransu waɗanda ke takara misali in ka dube su waɗannan dukan su kowane na da hurumin zama shirke jam'iyya to tunda an ba da zabi a cewa wannan zone aka baiwa ni ban ga abin da Allah ya yi ba ga a ce takara za a yi ɗaya daga cikin su wanda Allah ya ba mutanen jam'iyya su yi ba kuma ba a samu wani tacce-nace ba kuma su za su ga darajar ainihin ita kanta jam'iyya kuma za su ga darajar ainihin 'yan jam'iyyar da suka zo suka zaɓe su bisa ga maganar ɗauki dora ni na tsammani ban ma yadda da cewa shi shugaban kasa ya sabu zaɓe don ni a sani na bai da sha'awa da irin wannan amma kuma in har ya sa sha'awa irin wannan to kuma ganin nake ya kamata a canza salo in ana son jam'iyyar nan ta dore da kuma jiran da ake muna a samu barakar da wasu za su ɗibi na ɗiba a cikin jam'iyyar APC ina ganin in an ka gyara wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a fara gyarawa
kuma da la to sai ku jira mu rana wacce za mu zo mu ci gaba da duba wasu daga cikin batutuwan da ke addabar wannan jam'iyya din yanzu dai a madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebita da shi Nasiru Adamu Ilhikaya wakilin mu na Abuja Aliyu Mustafa Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington mun bar ku lafiya
to madalla don ku muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Sarbila a takaice wasu da ake zato yan bandiga ne sun kai hari akan wani jirgin kasan fasinja da ke kan hanyar sa zuwa birnin Kaduna da ke arewacin Najeriya daga Abuja babban birnin kasar da yammacin jiya Litinin bayan da suka hana jirgin tafiya a cewar gwamnatin jihar Kaduna wani fasinja guda ya dora akan shafinsa na Facebook cewa yan bandigan sun dana abubuwan fashewa akan hanyar jirgin lamarin da ya dakatar da jirgin ya ce an bandigan sun yi yunkurin kusawa a cikin jirgin kana an yi harbe-harben bandiga a wajen jirgin shugaban amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai nemi afuwa ba akan kalamansa na kwanan nan cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai ci gaba da kasancewa akan mulki ba yana jaddada cewa ya nuna bacin ransa ne amma ba yana kira ga juyin mulki a Moscow ba ne
to a gaishe ka malam baba masu sauraro an maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu kawo muku wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin yan ƙasa da hukuma haka kuma za ku ji za mu kawo muku sabbin rahotanni ciki har da rahoton da kungiyar Mercy Allah rashin jihar Filato ta yi kira ga gudanar da hukumi su gudanar da bincike game da sabon salon zuba guba da ake musu ana kashe dabbobin su to yanzu a madadin baba ya kuma kirdi ya gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Phil Hashin Gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai an jima. Assalamu alaikum.